بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، yau za mu tashi darasi na 142 a cikin karatunmu da muke yi a cikin Al-Jami'us Sahih na Al-Imam Abi Abdullah Muhammad ibn Isma'il Al-Bukhari rahmatullahi alayh. Yau 30 ga watan Rajab hijira ta 1442 a wadda ta yi daidai da 13 ga watan 3 shekara ta 2021. Za mu tashi babi na 68 a cikin littafi na 10 Kitabul Adhan, hadisi na 713. نعم آمين آمين.
قال المؤلف رحمه الله: لا رجل يهتم بالإمام ويهتم الناس بالمأمون.
نعم، يأتي باب الرجل يهتم بالإمام ويهتم الناس بالمأمون. باب شواء الرجل نمجي وتومتون أنا شيني معنى الرجل نمجي وتومتون yana koyi da liman, wa ya'tammu an-nasu bil ma'mum, mutane kuma a cikin sallah su ma suna koyi da al-ma'mum, wanda yake gaban su, wato mamu. Yayin da ya zamanto cewar masallaci ne babba, yadda ba waɗansu ba za su iya ganin liman ba, to sai su yi limanci, sai ya zamanto mamu shi ne zai zamanto wanda za su rinka koyi da shi yayin da suke ganinsa. Wannan shi ma wannan far'i ne akan babin da ya gabata, babu man asma an-nasa takbiral imam, babun wanda ya ji yadda mutane kabbaran liman. To wanda ya ji yadda mutane kabbaran liman ga mamu ne, to mutane za su koyi da shi, tunda shi ne maqsudun wanda ya ji yadda mutane kabbaran liman. Na'am. ana ambata daga annabi sallallahu alaihi wasallam, itammu bi, ku yi koyi da ni, wal ya'tamma bikum man ba'dakum, wanda yake bayan ku shi kuma ya koyi da ku. Wannan hadisi ne, duk da Bukhari ya ambace shi da abinda ake ce mata sighatut tamrir, sigar da take kamar nuna a zahirinta kamar rauni ne, ana ambato ana cewa, wato kamar bata inganta ba, alhali ko ba haka bane, ba shine maqsudin Bukhari ba. Al-mu'allaqat a wajen Bukhari takan zo da sighatut tamrir ko da sun inganta, domin wannan juz'i ne na hadisi ingantacce wanda Imamu Muslim ya ruwaito shi a cikin sahihinsa daga hadisin Abu Sa'id al-Khudri, أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال: تقدموا وأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. يتي واتو النبي صلى الله عليه وسلم يا جسح بنت سنة بايا بايا واتو باتا قباتو وكسدشي أتكين صهو سيسرنك أتأيا وادك بايا بايا sai ya ce taqaddamu, ku gabato, ku yi gaba, wa atammu bi, ku yi koyi da ni yayin da nake kuna ganin abin da nake a cikin sallah, wal ya'tamma bikum man ba'dakum, wanda suke bayan ku shi kuma su yi koyi da ku. Sannan yayi gargadi ya ce waɗansu mutane ba za su gushe ba, suna da baya suna jinkiri har sai Allah ya jinkirtar da su, har sai Allah ya jinkirtar da su. Kafin aka jinkirtar da kai, ko za ka samu rahamar shiga aljanna, aka ce kai kana cikin yan baya-baya wajen shiga aljanna, ai bayan ka riga ka gama kadewa da tsoro da tashin hankali. Saboda haka duk abinda saboda haka ake son gabata, walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal musta'firin, mun san masu neman su zamanto su ne yan gaba-gaba, kuma mun san waɗanda suke neman su zamanto daga baya-baya. To wannan shine asali, kun ga akan wannan Imamul Bukhari ya kawo shi don ya nuna cewa mamu shi ma in ake koyi da shi kamar tamkar an yi koyi da liman ne. tamkar an yi koyi da liman ne na'am 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 امام البخاري يتي حدثنا قتيبه بن سعيد قتيبه بن سعيد البغلاني اكلن كان خراسان ني وندي يجي زونا مصر قال حدثنا ابو معاويه شيني محمد ابن خازم الضرير عن الاعمش سليمان ابن مهران عن ابراهيم فقيه الكوفه ابراهيم ابن يزيد النخعي عن الاسود الاسود ابن يزيد النخعي عن عائشه دغ عائشه ام المؤمنين رضي الله عنها وارضاها قالت تكي لما تقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عندما زان الله صلى الله عليه وسلم يي نوين تشيو جاء بلال سي بلال يزو مسا يؤذنه بالصلاه دن يسند دشي واتو زوا صلاه فقال سي يتي مروا ابا بكر ان يصلي بالناس وامرتي ابو بكر يي متاني صلاه فقلت يا رسول الله ان ابو بكر ان ابا بكر رجل اسيف تجي نتي يا رسول الله ابو بكر mutunni wato mai yawan kuka a cikin sal mai yawan kuka mai wato mai raunin zuciya mai taushin zuciya afwan ba rauni ba mai taushin zuciya wa innahu mata ma yaqum maqamaka la yusmi'u an-nas domin shi kuma shi hakika idan ya tsaya a makaminka ba zai iya jiyar da mutane ba falau amarta umar da zaka umarci umar fa qala muru aba bakrin yusalli bin-nas sai sake cewa ku umarci abubakar yayi ma mutane sallah fa qultu li hafsa aisha tace sai nace ma hafsa quli lahu inna ababakrin rajulun asif ce ne masa shi fa abubakar mutun ne wanda yake mai yawan kuka mai taushin zuciya wa innahu mata yaqum maqamaka la yusmi'u an-nas kuma shi idan ya tsaya a makaminka ba zai ji yadda mutane ba falau amarta umar da dai zaka umarci umar قال في النبي صلى الله عليه وسلم يتي ان كنا لانتن صواحب يوسف كودي كوني واتو ماتن نان وند سكاي قصه ده النبي يوسف مروا ابا بكر ان يصلي بالناس كو امرتي ابو بكر يما متاني صلاه تو تين ده يفدا سو اوكو شيكينن ولما دخل في الصلاه يعني ده ابو بكر يشيغا صلاه وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفه كما زان الله صلى الله عليه وسلم يجي سوكي ا جيكينسا فقام يهادى بين الرجلين سي تاشي انا جنسا تكانن متاني بيو ورجلاه يخطان في الارض قفا كنت سنا جن كسا حتى دخل المسجد حسيدي يشغو مسلاكي فلما سمع ابو بكر حسه يا عند ابو بكر رضي الله عنه يجمو سنسا ذهب ابو بكر يتاخر سي ابو بكر يكاما كوماوا دبايا فاوما اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi masa ima'i yayi masa ishara wato ya nuna masa da hannunsa kan ya tsaya a inda yake fa ja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yazo hatta jalasa an yasari abi bakr har ya zauna a hagun abubakar fa kana abubakar yusalli qa'ima Abubakar ya kasance yana sallah a tsaye wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli qa'ida abu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya kasance yana sallah a zauni yaqtadi abubakar bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abubakar yana koyi da sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wan nasu muqtaduna bi salati abubakar radiyallahu anhu mutane kuma suna koyi da sallar abubakar radiyallahu anhu to kun ga wannan shine dalili akan tarjuma cewa fakana abubakrin yaktadi abubakrin bi salati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam abubakar yana koyi da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane kuma suna koyi da sallar abubakar dan ba sa jin sautin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda raunin rashin lafiya amma suna jin sautin abubakar wanda ya daukaka muryarsa yana jiyar da su saboda haka suna koyi da shi a cikin sallah to wannan ya nuna ingancin koyi da mamu sawa'un mamun a cikin masallaci yake ko a wajen masallaci yake idan dai zaka ji shi to zaka iya koyi da shi kamar kai koyi da liman ne tunda shi kansa yana koyi da liman ne ko yana koyi da wani mamun wa haka da yake saltsal liman mamu na farko suna koyi da liman masu jin sa kamar yadda Abubakar yake jin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ba sa jin Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ba sa jin liman ba sa ganin sa suna koyi da mamun da yake jin sa yake ganin sa sannan waɗanda suke bayan su suna koyi da waɗanda suke gaban su to shi yasa ne ma akwai mas'ala idan mutum ya zo masallaci sai liman ya dago daga ruku'u amma kafin bayan liman ya riga ya dago daga ruku'u mamu ba su riga sun dago ba ya zo ya samu mamu gaban sa ba su suna cikin ruku'u sai ya koyi da su ya yi ruku'u to ya samu raka'a ko bai samu raka'a ba bayan fa ya ji liman ya ce sami Allahu liman hamida in ya ji liman bai samu ba to wannan ita ce matsala filafiya da Amiru Sha'abi ɗaya daga cikin fuqaha na Kufa ya ce idan dai ya samu mamu a ruku'u ya rufe su a cikin ruku'u to ya samu raka'a ko da liman ya riga ya dago amma gaskiya za a ɗauki wannan riwayar ne ta Amiru Sha'abi a kan cewar bai ji liman ɗin ba idan bai ji liman ba cewa ya ɗago daga sallah sai ya zo ya samu mamu ba su ɗago daga ruku'u ba bai ɗago kai daga ruku'u ba amma mamu ba su ɗago shi liman ya riga ya ɗago amma mamu da suke gaba a sahun baya suna nan suna ruku'u sai ya zo shi ma ya faɗa ya yi ruku'u sai daga baya ya gane cewa ai fa liman fatini ya riga ya dago daga ruku'u to sai a dauki maganar Sha'abi akan wannan cewa bai ji liman ba amma in ya ji liman cewa ya riga ya ce sami Allahu liman hamida ai shikenan bai same shi a cikin ruku'u ba to wannan tana ɗaya daga cikin suwar ɗin koyi da mamu kamar yadda muka ambata a darasin makon da ya wuce cewa suwar ɗin guda hudu ne surar farko kana jin liman sura ta biyu ba ka jin liman amma kana jin mamu sura ta uku kana ganin liman sura ta hudu ba ka ganin liman amma kana ganin mamu wannan su ne halat ɗin guda hudu akwai wanda zai iya samun dukkan halat ɗin kamar wanda yake kusa da sahun farko yana jin liman yana jin mamu su ma da suke kabbara watakila idan akwai zakara yana ganin liman kuma yana ganin mamu to amma wanda duk ya samu ɗaya daga cikin wannan ko da bai same su guda hudun a hada ba to sallarsa ta inganta a wajen malik shine har muke batun wanda muka ce sallarsa mamu bata inganta ba amma sallarsa liman ko shi kadai ta inganta muka ce al'a'ama wal afsam ko daga cikin wato kacicin fuqaha da kuke makaho kuma wanda yake baya bakaho kurma shi zai iya sallah shi kadai ta inganta ko yayi sallah matsayin liman ta inganta amma ba zai iya sallah mamu ba domin duk waɗannan sifarufin guda hudu ba za su samu a gare shi ba to idan waɗannan za su samu a gare shi to me ye hukuncin wanda yayi sallah a gida da yake kusa da masallaci wanda zai iya jin liman ko zai iya hango liman ko mamu ta taga ko ta kofa ya salla a cikin gida bai shigo bai zo masallaci ba amma ya samu ɗaya daga cikin waɗannan ya samu ɗaya daga cikin waɗannan malikiya fa cewa suke in dai ka samu ɗaya daga cikin waɗannan sallar ka tayi ya wanda nasi to shi munfarid ne munfarid ne shi da jama'a suke jama'a a gida in babu aula ne la salata li munfaridin khalf sabtaku ka wato ta matsala ce daban za ta zo a wajen malik sallar ta tayi yace akwai mutu akwai gida na sayyidina umar ibn al-khattab a jihar qibla ta masallaci a mudawwana malik ya faɗa ce suna salla da sallar liman daga cikin gida dan suna ji mutane yace ahlul bait ba mata ba na mata ya zo daga hadisin anas suna yin salla a nan wajen kuma kun san akan wannan ne haka dalika kuma daga cikin asalin da suka kafa hujja da shi shine hadisin Aba ibn Abi Rabah cewa akwai rumfuna a kewaye da masallaci na harami suna salla a cikin rumfunan saboda suna ganin liman ko da ba sa jin muryar sa amma suna ganin sa kuma suna ganin mamu da suke gaban su aka ce da aka yi masa inkari sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka yi ruwan sama sai ya ce kowa ya salla a cikin masaukinsa a cikin rumfarsa a cikin wato abin nan bukkarsa a cikin bukkarsa kowa ya salla a cikin bukkarsa to kuma sun yi salla a cikin bukkan nan jam'i suka yi ba kowa ne ya salla ba wannan salatin hadisin sallu fi rihalikum ibn rajab ya kawo shi a cikin sharhinsa wato suka yi salla jam'i alhali suna cikin kowa yana cikin bukkarsa jam'i a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ana gaya masa amma hadisin mursal ne Aba ibn Abi Rabah shi yasa ibn Rajab ma da ya kawo wannan yace wa hadha gharibun jiddan to wannan shine ɗaya daga ciki ba a kiyasin halin ikhtiyar da halin larura amma wannan dai shine a cikin furu'in madhabar Malik kamar yanda yazo a cikin mukhtasar inda ya maganar al-musammi ya ce wajaza tida'un bihi waqtida'un biman fiddar aw kama qala ya halatta ay koyi da zakara haka zalika ya halatta ay wanda yake cikin gida shi ma yayi koyi da liman da yake cikin masallaci to dalilin sa shine wannan asar din na Umar wanda Malik ya ambace shi a cikin al-mudawwana to amma wannan yana daga cikin mufradat din malikiya duk sauran mazahib ba su goyi bayan Malik anan ba Shafi'iyya sun ce dole sai an sami ittisalis sufu to shine hadisin ku da kuke shine hadisin da kuke kawa la salata liman faridin khalfas saf sai sahu ya sadu kuma wannan shine aula idan mutum ya duba halin sallar na sallar farilla da aka ce samun ladanta shine mutum ya alwala tun daga gida ya fito yana wannan takin da yake yi zuwa masallaci ana rubuta masa lada ana kankare masa zunubai ana ɗaukaka darajarsa duk wannan shine ya taru ya mayar da sallar jami'i abinda ta zama amma da mutum zai yi alwala ya zamansa a gida bai taso ya taho ba ina duk waɗannan abubuwan fita ya zamanto ba abinda yake fitar da shi daga gida cikin zafi ko sanyi sai sallah kawai yana taku yana tafiya da sakina da waqar kamar yanda aka faɗa ya zo masallaci ya saurari zuwan liman sannan ya zo ya shiga cikin sahu tare da musulmi duk ina wannan idan ya zauna ya yi sallah a gida ko da sallarsa ta inganta to amma maganar ba maganar falala ba ce maganar falala gare ya zo masallaci maganar inganci ce idan ya yi a haka sallar ta inganta ko ba ta inganta ba su malikiya zahiri suka duba cewa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma ju'ila al-imamu li yutamma bihi an sanya liman dan ai koyi da shi kuma ya ce taqaddamu fa atammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum ku zo ku koyi da ni a salla wanda suke bayan ku su koyi da ku kaga ya nuna ingancin liman ingancin ai koyi da liman da inganci ai koyi da mamu to wanda duk ya ji liman ko ya jima mu ko ya ga liman ko ya ji ko ya ga mamu yayi koyi da liman ko bai koyi da liman ba yayi koyi da shi akan haka suka ce da mutun zaki sahu a cikin sallah tsakanin sa shi kuma da su akwai korama tana wucewa shi kuma yana can daya gabar koramar sai ya salla anan amma yana ganin su suka ce sallarsa tayi sallarsa tayi domin sun zuba wannan zahirin wannan lafazi to kuma wani lokaci hali yakan zo irin wannan hali yakan zo irin wannan yanzu kaga kamar waɗanda suke salla a Makka a wannan gidajen na kewayen Makka ko a cikin Hilton ko Darut Tauhid ko kuma a cikin Makka Towers din nan wa'annan Towers din gashi masallaci ake yi inda za ka ga mutane suna salla musamman cikin azumi lokacin da turmutsutsu yake yawa a cikin harami da in ma ka fito din ba lallai ka samu shiga cikin haramin ba ba lallai ka samu shiga cikin haramin ba wataƙila ko a farfajiyar haramin ma ba za ka samu ba sai ga an bude wajen mutane suna ta salla kuma wannan shu'unul haramain waɗanda suke kula da haramin Makka da Madina suka yi fatawa akan cewa sallah a nan wajen ta halatta to haka babu abin da zai yi babu madogarar su akan wannan illa mazhabar Malik Malik shine suka tafi akan haka to amma yanzu idan mutum ba zai ga liman ba ba zai ga mamu ba ba zai ji liman ba ba zai ji mamu ba amma zai ji loudspeaker zai ji loudspeaker in aka dauke wuta fa musamman a Nigeria in aka dauke wuta da sai ana neman su malam magaji su je su tada generator ana yawo ana neman su ba kamar yanzu kaga kamar generator masallacin Madina masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan wuta suna da generator manya-manya guda shida gagga sosai wanda idan aka dauke wuta ana dauke wuta second biyu generator ya tashi saboda haka ko idan da liman zai yi kabbara yana sujada yana dagowa daga sujada yana cewa Allahu akbar kafin ya gama an kunna wuta in ta dauke daga farko ba a ji Allahu din ba za a ji akbar to idan irin wannan ne za a iya koyi da liman za a iya koyi da lasfika ko ba za a iya ba za a iya saboda ka'idan shine sihhatul iqtida ingancin iqtidai to sai mas'ala idan nan kun ga an tabbatar da koyi da mamu to idan aka samu zakara wanda shi ba mamu bane yana yi wa mutane zakara ko kuma wani shi ba mamu bane yana yi mutane zakara in an yi kabbara ya ce Allahu akbar shi baya sallah yana zo ne kamar yanda yan Iran suke yi yan Shi'a yan Iran haka suke yi za ka ga wani mutum yana zaune in aka yi kabbara ya ce Allahu akbar takbiratul ihram Allahu akbar ruku' Allahu akbar alhamdulillah an dago kenan daga ruku' Allahu akbar sujud in za a dago kuma Allahu akbar bihaulillah wai za a tafi ta sabuwar raka'a to kaga shi mamu ne ba mamu bane liman ne to yaya wanda ya koyi da wannan to ne sai daga cikin furo tana daga cikin masail na fiqhu da malaman maliki alwan sharisi wanda ya kawo su shin shi al-musammi' zakara wakilin liman ne na'ibin liman ne ko kuma mai sanarwa ne da aikin liman to idan mai sanarwa ne yaro zai iya yi kuma ai koyi da shi duk da a malikiya sallar farilla ba a koyi da yaro amma in kun ce mai sanarwa ne to yaro ma za a iya koyi da shi mace za ta iya zakara ita ma ai koyi da ita sai dai kuma sautin ta al'aura ce amma dai sun kawo daga cikin furo din nasu haka zalika wanda ba shi da alwala shi ma za a iya koyi da shi kai kafiri ma suka ce in ya rinka mutane Allahu akbar yana faɗa shi ma sai ai koyi da shi tunda shi ba mai sallah bane mai sanarwa ba sharadi ne ya zamanto ya cika ya samu sharadin limanci ba amma wanda yace musammi zakara wakili ne na ibi na liman to dole sai sifar liman ta tabbata a gare shi ba zai zama to yaro ba a wajen a mazhabar malikiya tunda ba a koyi da yaro a sallar farilla ba zai zama to madrasa zama to mace ba ba zai zama to mara alwala ba ba zai zama to ba wanda ba musulmi ba dole sai ya samu cikakkun sifofin wanda yake mai yin mai iya yin limanci to ne mafi rinjaye na'am na'am to ɗan bayan ku ce koyi da ku ba za a iya kiyasin wanda yake shi ba ɗan bayan ba ne amma abinda ɗan ba akwai sifa jami'a da ta haɗa su da ɗan bayan shine ya san abinda liman yake yi kuma yana sanar da wani tunda su ma abinda suke kenan ko sun san abinda liman su yake yi saboda haka ce koyi da liman su sanar da na bayan su to ni dai ba zan yi muku fatawa ba akan wannan matsala ce alhamdulillah ba mu da ita anan alhamdulillah ba mu da ita amma ta kan zo amma ta kan zo ana yi kwarai da gaske yanzu wani lokaci a sallar juma'a ana cikin sallah akwai waɗansu wanda yake su sun riga sun yi sallar su sun zo wucewa sanan wajen sai su ji an ce kai jama'a an fa yi sallama su ba san an yi sallama ba kai jama'a an fa yi sallama shi ko ba sallar yake ba ya zo wucewa ne ko kuma ya ce jama'a an fa yi ruku'u ko an ɗago ana irin wannan a ni na maganar musammiya ne zakara sai a gaya masa to ka gani to ka ji ita ce wannan matsalar yanzu in ka ce ba za a yi wannan in ka ce ba a wannan to kaga duk waɗannan sallolin su ka ɓata su in kuma ka ce za a yi to menene hujjarka zahirin hadisi baya tare da kai amma za mu iya cewa kiyasi na almamu akan me akan wanda yake a kiyasin shi mai jiyarwar akan mamu tunda menene yasa za a yi kiyasi menene alwasful jami a tsakaninsu shine wato imkaniyatul iqtida yiwuwar koyi da shi kamar yadda za ka iya koyi da mamu shi ma mai sanar da kai za ka iya koyi da shi tunda akwai bambanci tsakanin liman da mamu aiko amma duk alwasful jami a tsakaninsu a hadisin shi ne sihatul iqtida ingancin koyi shi yasa aka ce itammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum tare da cewa liman ba za mamu ba za a yi kiyasin sa akan liman ba amma saboda alwasful jami sifar da ta hada su da suke kama da juna shine kowanne daga cikin su za a iya yin koyi da shi dan haka duk wanda za a iya koyi da shi wajen sanin ayyukan sallah koda ba a cikin sallar yake ba to za a iya a wannan zai zamanto me sanarwa kan ai sallah sai ai koyi da shi kaga wannan kuma zai zamanto ruksa ne ga masu sallah a kasuwa haka zalika ga masu sallar juma'a da suke shiga cikin irin wannan almuhim far'i ne a matsabar malik a rahmatullahi alaihi a wanda yake da alaka da wannan na'am na'am yace babun hal ya'khudhul imamu idha shakka bi qawlin nas babi shin liman zai kama maganar mutane idan yayi shakka zai aiki da maganar mutane idan liman yayi shakka a cikin sallah to zai iya yin aiki da maganar da mutane suka gaya masa tunda me zai yi wannan in yayi koyi da maganar mutane ya koma mamu kenan ko al'asal shine a bishi sai yayi shakka sai mamu din sa suka gaya masa ai raka'a biyu kai ba hudu ba idan yayi ko in ya karbi maganar su ya koma ya zama to mamu su ne limaman ya karbi gyara ya koyi da su sun gaya masa ya karba ba shi ne koyi din ba a koyi ne ko ba koyi ba a to shi ne abinda nake faɗa zai yi za a yi haka zai yi to shi ne hadisin da zai kawo mu karanta عبدالله بن مسلمة القعنبي دغمالك ابن انس الامام daga Ayyub ibn Abi Tamima as-Sahtiyani wannan yana daga cikin hadisan da Malik ya ruwaito daga malaman ba ƴan garin su ba yawanci duk malaman Malik ƴan garin sa ne ƴan Madina saboda shi bai tafi waje neman ilimi ba yana nan Madina sai dai shi a zo wajen sa to sai Ayyub wanda yake ba ƴan garin su ba ya riwayar hadisi daga gare shi shi kuma ba wani abu ne ya sanya shi haka ba saboda saboda sansa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya rinka kuka mutane har sai sun ji tausayin sa wannan halin yasa Malik yake karban hadisan sa amma Malik ba ruwansa da malaman da ba ƴan Madina ba na'am daga Muhammad ibn Sirin daga Abi Huraira cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallamar sallah daga raka'a biyu sai ya dul yadain wani daga cikin sahabbai ne hannuwansa sun kasance masu tsawo shi yasa ake ce masa dul yadain laqabi ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale a masa wannan laqabin tunda ya zamanto mashhuri a cikinsa kuma ba ana fadar sa da niyyar aibata shi bane amma in da niyyar aibatawa ne ba a yi ma mutum laqabi da kalma da za ta zamanto ta aibatawa na'am shin sallah ta takaita ne wato ta zamanto gajeriya ne ko ku ka manta ne ya rasulullah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace zulwadeni ya faɗi gaskiya sai mutane suka ce na'am sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya miƙe sai sallar waɗansu rak'o'i guda biyu sannan ya yi sallama sannan ya yi kabbara sai ya yi sujada kwatankwacin sujadarsa aw aswal ko wanda ma tafi haka tsawo wato sujudu sahwi to kun ga a cikin wannan hadisin menene shahid ya karɓi maganar mutane a cikin sallah domin ya yi shakka cewa sallar raka'a biyu yayi ko ku raka'a hudu yayi saboda haka da aka zo da zulyadeni yayi magana ya tabbatar kuma mutane suka gaya masa sai ya cika sallar raka'a biyu sannan yayi sallama sannan yayi sujudu sahwi sujuda sannan yayi sujada ba'di na'am Abul Walid al-Tayalisi Shubata ibn al-Hajjaj daga Sa'ad ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf daga Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf mutum yana rawi yana riwaya daga babbansa Sa'ad ibn Ibrahim dan uwan Abu Salama ne Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Auf shi kuma Abu Salama ibn Abdurrahman ibn Auf na'am daga Abu Huraira ta yace annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallar azhar raka'a biyu sai aka ce masa raka'a biyu kai sallah sai yayi sallar raka'a sai ya sallaci raka'a biyu sannan yayi sallama sannan yayi sujada guda biyu ita ce sujadar ba'di to kun ga duk a wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ruko da maganan mutane yayin da ya zamanto yayi shakka a cikin sallar sa yayin da ya zamanto yayi wato yayi mantuwa a cikin sallar sa a wannan hadisin ibn mas'ud har cewa yi innama ana bashar an saka matan sau fa idza nasitu fadhakkiruni ni mutun ne ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa dan haka idan na manta ku tunatar da ni wannan kuma Allah madaukakin sarki shine zai kyale mantuwa ta same shi bisa sifar sa ta bashariya domin wannan mantuwar saboda ta zamanto maslaha ga shari'a tunda Allah madaukakin sarki da ya tashi aiko annabawa ya aiko mutane ne ba mala'iku ba wanda suke da hal wanda mutane za su shiga irin halin su sai su koyi da abin da suke inda ba dan wannan ba kaga ba za a san yadda ake yi ba wataƙila wani idan irin haka ta same shi wataƙila sai ya kwana bai bacci ba yana ta kuka cewa ya shiga sallah yayi kuskure yana ganin kamar ba shi da imani amma da ya zamanto abin ya zo ya faru ga annabi sallallahu alaihi wasallam wannan sai ya ba mu mutum nutsuwa akan cewa wannan yana daga cikin wato sifar dan adam da bai kamata wannan ya zamanto abin damuwa ba to ash-shahid anan shine dan liman yayi ruko da maganar mutane yayin da yayi shakka wannan bai nuna ya fita daga sifar sa ta limanci ba ya koma ya mayar da su sune limaman shi kuma shine mamu tunda hukuncin akan idan yayi shakka ne. To dan haka idan ma idan liman yayi shakka, to malamai sun yi sabani, amma sabar Malik rahmatullahi alai, idan liman yayi shakka a cikin sallah akan adadin raka'a nawa ne sai sallama, yana ba shi da yaqini, to sai aka gaya masa. To idan aka gaya masa zai aiki da labarin adalai guda biyu, in dai adalai guda biyu ne sai gaya masa sai ya aiki da maganarsa, amma in adali ne guda ɗaya kawai ya gaya masa, to baya lazimtar sa yayi aiki da abin da yake sabanin haka. Kuma koda idan yana da yaqini cewa shi bai yi kuskure ba, to ba zai aiki da maganarsu ba. Su kuma wanda duk yake da yaqini cewa liman yayi kuskure, sai su kyale liman su je su cika sallarsu. Wanda duk ya bi liman bayan yana da yaqini akan cewar sallah ba ta cika ba, yayi sallama tare da shi yake cikawa, to sallarsa ta baci. Haka shi ma liman yana da yaqini cewa sallah ta cika, sai ya bi maganar mamu suka yi, ya bi su akan wannan, to shi ma sallarsa ta baci. Haka zalika liman idan yana limanci sai ya zo a raka'a ta biyu, maimakon ya zauna ya yi tahiya sai ya miƙe, sai aka ce masa subhanallah subhanallah, to a nan wajen ai kaga shakka ya yi kuskure, zai yi aiki da maganarsu ko ba zai aiki da maganarsu ba? Haka zai aiki da maganarsu, kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi ibn Buhaina. To saboda haka wannan ba zai mai da shi ya zamanto ya koma mamu ba. Ko kuma liman yana shakka shin a raka'a ta uku yake ko a raka'a ta biyu ko a raka'a ta hudu, a raka'a ta uku yake ko a raka'a ta hudu, sai da sai ya tashi zai yi bina'i akan yaqini, zai gina akan yaqini, domin kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idza shakka ahadukum fi salatihi falyabni ala al-yaqin thumma liyasjud sajdataini ba'da as-salam. Idan mutum yayi shakka akan sallarsa, to yayi gini akan abin da yake yaqini. Yana shakka raka'a ta uku ce ko ta hudu, me ya yaqini a nan? Ta uku ita ce tabbas, to ya gina akan yaqini. To da ya tashi ginawa akan yaqinin nan, ya miƙe zai tafi raka'a ta uku, shi ya ɗauka raka'a ya ci ne zai gina akan yaqini, sai suka ce masa subhanallah subhanallah, to kaga zai dawo ne ya zauna. Ko in ya dawo kuma tunda sahwi ya riga ya faru zai yi sujada. To amma a ɗauka cewar shakka yake yi ko a ta uku yake ko a ta hudu, sai ya gina akan yaqini, sai ya miƙe zuwa ta uku, sai ya ji gumba a ce ba a ce subhanallah ba, sai ya ce a yawwa ashe a ta uku nake. To idan haka ta faru zai aiki da wannan hadisin na Ibn Mas'ud ne ya yi sujadar sahwi, ko ka tunda ya tabbatar da cewa mutane ba su ce masa subhanallah ba, wannan shakka tasa ta kau da yaqinin da mutane suka bashi, sai ya zamanto hal ya'khudhu al-imam bi qawlin nas. To ya ko za a da hadisin Ibn Mas'ud. Ya tabbatar, to sai a dauki hadisin Ibn Mas'ud akan wanda yake sallah shi kadai kenan. Akan wanda yake sallah shi kadai. Amma idan har ya samu mutane suka yi masa tasbihi ba ya nuna akan daidai yake, to yayi aiki da yaqinin su kenan, wannan ya bashi yaqini da abinda mutane suka ce, saboda haka ya akhudhu bi qawlin nas anan wajen qiyasan akan wannan. Haka ne, na wannan shine. Na'am na'am, duk hadisi ɗaya ne, hadisin Abi Huraira ne na qissat dhulyadayn, dukkanin su hadisi ne guda ɗaya. Abi Huraira yana da ruwat da suka ruwaito hadisin daga wajensa, da Ibn Sirin, da shi Abu Salama kamar yadda muka gani, da Sa'id Ibn al-Musayyib. Hadisin zai maimaitu gare mu in muka zo cikin abwabu sujudi sahwi. Na'am. Babin idan liman yayi kuka a cikin sallah. Wato idan liman yayi kuka a cikin sallah, sallarsa za ta baci ko ba za ta baci ba? Sallarsa za ta baci ko ba za ta baci ba? Saboda kuka, watakila kukan zai iya zamantowa da haraji. Ita kuma sallah an ce kabbara ce da zikiri da karatun Alkur'ani, ba a son wani abu daga cikin zancen mutane. To idan ku mutum a cikin sallah ya fitar da haruffa na kuka, yana kuka yana gunji to nan sallarsa za ta baci ko ba za ta baci ba ba za ta baci ba to shi dai Imam al-Bukhari ya kawo matsalar bai yanke da hukunci ba akwai sabani akan malamai akwai wanda suka ce idan ya fitar da harafi guda biyu sallarsa ta baci akwai wanda suka ce sallarsa ba ta baci ba mutlaqan akwai waɗanda kuma suka ce idan kukan da yake yi wato dan tunawa da wuta ne da kuma tsoro daga azabar Allah to wannan babu komai amma idan kukan da yake yi dan jin wani abu da ya kubce masa ne na sha'anin duniya to suka ce wannan sai sallar sai ta faɗi amma wannan gari ba je mutum zai sallah a cikin sallah yana cikin al'amari almuhim malamai dan su mutane su kan faɗi wannan na'am Abdullahi ibn Shaddad yace shine Abdullahi ibn Shaddad ibn al-Had tabi'in kabir lahu ru'ya wa li abihi su'ba yaga annab sallallahu alayhi wa sallam amma tabi'i ne tunda bai yi riwaya daga gare shi ba bai ji ba daga gare shi amma mahaifinsa shi Shaddad ibn al-Had sahabi ne naji shidewar Umar da kuka wa ana fi akhir as-sufuf alhali ina can karshen sahu yana karanta innama ashku basti wa huzni ila Allah wato a cikin surati yusuf kamar hadisin yanda yazo kamar yanda hadisin ibn rajab ya ambace shi cewa amma ta riwayar abu rafi yace wata ran ina tare da umar a sallar asuba yana karanta surat da ake ambaton annabi yusuf wato surati yusuf wa ana fi akhir sufufir rijal ina karshen sahun maza mimma yalin nisa wanda daga shi sai sahun mata kun san ba abin da yake ba garu da ya raba maza da mata a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam har zamanin khulafa'ur rashidi tare suke a masallaci shi yasa ne ba a shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace sharrun sahu na baya saboda yayi gab da mata su kuma mata sharrun sahu na su na gaba saboda sun yi dab da maza ana so mata su rinka da baya da baya to amma za dai mu zo wannan matsalar insha Allah daga baya to yace yana can baya sai fakana jahiral qira'a ya kasance wato mai daukaka murya ne wajen karatu falamma marra bi hadhihi al-aya da ya wuce da ya karanta wannan ayar innama ashku basti wa huzni ila Allah ni ina kai wato ina kai karar bakin ciki na wato bacin raina da bakin ciki na zuwa ga Allah wato zafin rashin annabi yusuf da kuma kaninsa yanzu gashi da yayi yace fa baka sayyidina umar yayi kuka hatta qata'at qira'atuhu hasbi da karatun nasa ma yayyanki ya kasa ci gaba da karatu wa sami'tu nashijahu naji shide wasa annashij shine yanda zaka ji murya nishi yana tasowa wato shine dai ai shidewa ba haka ake cewa ba mutum ya shide a cikin kuka shine shesheka da ni ban san wannan hausar ba mu dai hausar da muka sani muna yara shidewa a wajen kuka ana shidewa inda zaka ji mutum yana wanda in ya gama wannan sai ka ji yana ta ajiyar murya in yayi to shine annashij yace nashijul baki idza ghassa bil buka idan ya shaki saboda kuka idan muryarsa wato idan ya shaki shine ai shidewar ake cewa din kenan daukewar numfashi saboda kuka fi halqihi min ghairi intihab a cikin shi a abin ne yake a makogaran sa yake da a makogaran sa zaka ji wato ya makure saboda kuka din na'am na'am isma'il ibn abi uwais ne mali yace haddathana malik ibn anas daga hisham ibn urwa daga babansa shine Urwa bin Zubair daga gwaggonsa Aisha ummul mu'minin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin rashin lafiyarsa ku umarci Abu Bakar ya yi mutane sallah Aisha ta ce sai nace Abu Bakar in shi Abu Bakar idan ya tsaya a matsayinka ba zai ji yadda mutane ba saboda kuka dan haka ka umarci Umar yayi sallah sai ya ce ku umarci Abu Bakar ya yi ma mutane sallah. Sai Aisha ta ce ma Hafsa ki ce masa lallai shi fa Abu Bakar idan ya tsaya a makaminka ba zai ji yadda mutane ba saboda kuka, don haka ka umarci Umar ya yi ma mutane sallah. Sai Hafsa ta aikata, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wato yi min shiru ku din nan ku ne wato waɗannan matan da suka zo a kissar annabi Yusuf, ku umarci Abu Bakar ya yi ma mutane sallah. Sai Hafsa ta ce ma Aisha ni dai ban zamanto zan taɓa samun alheri daga wajenki ba, wato ta ziga ta je ta ita ta kwana a ciki. To ashahid anan shine lam yusmi'in nasa min albuka, ba zai ji yadda mutane ba saboda kuka, wato yin kuka. To shi kuka a cikin sallah yana daga cikin sifofin da Allah madaukakin sarki ya ba a cikin alqur'ani. Idza tutla alaihim ayatul rahmani kharru sujadan wa bukiya, in aka karanta musu ayoyin Allah ar-rahman sai su fadi suna masu sujada suna kuka. Haka kuma innal ladina inda haka kuma aminu bihi aw la tu'minu bihi innal ladina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yaqiruna lil adqani sujada wa yaquluna in wa yaqiruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khushu'a wa yaqiruna lil adqani yabkun wa yaziduhum khushu'a, suna fadawa su kife akan haƙoƙin su suna kuka, kuma wannan ya ƙara musu al-khushu' wato kankan da kai. Shine aka ruwaito a wannan hadisin, na'am hadisin Abdullahi bin Mas'ud cewa intahaitu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli, na tike wajen annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah, wa li sadrihi azizun ka azizil mirjan, kirjinsa yana tafarfasa yana wato zabalbala kamar irin zabalbalar tukunyar karfe yayin da ruwa yake tabalbala wato zabalbala da tafasa a ciki, wato yanda kirjinsa yake kukan a zuciyar yadda take numfashi a cikin kirjin. Haka zalika wannan ya zama wannan sifa ne wanda yake abin so, don haka a ce ma sallah tana baci saboda kuka, wannan babu wani hujja akan wannan kauli ne wanda yake rai. Shi yasa al-qawlu sahih wanda ash-shafi'iyya suka tafi akai shine cewa kuka a cikin sallah baya bata ta mutlaqan. Haka zalika ibnu abi dunya ya ruwaito da isnadin sa daga al-qasim ibnu muhammad ibnu abi bakr siddiq wato dan aisha dan uwanta dan muhammad yace kuntu gadauti yawman na tafi da safi nayi jijjidi da safi wata ran sai na jefe ga aisha tana tsaye tana nafila wato tana sallah tana kuka tana karanta famanallahu alaina wa waqana azabas samu, famanallahu alaina wa waqana azabas samu, Allah yayi baiwa a gare mu ya tsirtar da mu daga azabar hayakin wutar jahannama. Wata du'u tana addu'a wa tabki tana kuka, wato raddiduha tana maimaita ta. Fa kuntu hatta maliltu alqiyam, na tsaya har sai da na gimsu da tsayuwa na dade wato tana ta yin wannan. Fa dhahabtu ila as-suq li hajati, sai na tafi kasuwa dan biyan bukata ta. Thumma raja'tu sannan na dawo, fa idha hiya qa'imatun kama hiya, sai gashi tana tsaye kamar yanda take. Tusalli wa tabki, tana sallah tana kuka. Saboda haka halin salihai ne da annaba, halin annabawa ne da salihai a irin wannan. Na'am, makaranta babin karshe. To babin daidaita sahu wato sahu inda al-iqama, wajen yin iqama wa ba'daha, da kuma bayan an yi iqama din, wato wannan kun ga yanzu an za a shiga sallar kenan an yi sahu, da duk waɗancan kun ga muna ta wato yadda ake limancin da sauransu. To yanzu an gama shirin limancin, za a zo za a tada sallah, me ya rage sai a yi sahu. Na'am, Abul Walid al-Tayalisi shine Hisham ibn Abd al-Malik yace Shu'ba ya zanta mana hadisi yace Amr ibn Murra ya bani labari, Amr ibn Murra al-Muradi shine wanda Shu'ba yake cewa in na ganshi yana sallah sai in tabbatar cewa duk addu'ar da ya Allah ya karba saboda yanda yake yana sallah kaga ni tsoron Allah kaga wato wanda Allah zai yarda da shi yace in na ganshi yana sallah sai in ce kai duk wannan roƙon da zai addu'ar da zai Allah sai ya karba na'am naji salim ibn abil ja'ad yana cewa naji nu'man ibn bashir yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wallahi ku daidaita sahun ku na sallah ko kuma wallahi Allah zai saba tsakanin fuskokin ku to sabawa tsakanin fuskoki ba an fassara shi da cewa wannan abu ta zahiri ne a zahirin sa shine wato Allah zai saba fuskar wato ya juya bayan ya koma gaba kiya ta dawo gaba wato Allah ya canza muku kama ko kuma Allah ya shafe ku fuskokin ku zaman to fuskar dabba kamar yadda Allah ya shafe wadansu suka zaman to al-khanzir suka zaman to burrai wato wannan wa'id ne narko ne wanda ya nuna wannan yana daga cikin abinda ake kafa hujja da shi da cewa daidaita sahu wajibi ne tunda ba a wa'id ai narko akan uquba akan saukar azaba akan abinda yake ba wajibi ba daya ma'anar na wato sabawar fuskoki shine wato ya sanya ku zaman to kuna gaba da juna kamar yadda ake cewa ankartu wajha fulan wato naga fuskar sa ta canza mu wato zai sanya fuskokin ku su canja mu juna yanda za ka ga in kun ga juna fuskar kowa tana haba tana soyayya to idan ba ku daidaita sahu ba to sai Allah sai ya saba tsakanin to shine ma riwayar Abu Dawud ta fassara wannan da cewa aula yukhalifanna Allahu baina qulubikum ko kuma Allah zai sassaba tsakanin zukatanku to shi yasa ake cewa ɗaya daga cikin sabubban samun wato haduwar daidaituwar zuci da haɗin kai shine daidaita sahu a cikin sallah domin yayin da mutum bai daidaita sahu a cikin sallah ba wato kowa kamar ya ware kansa ne to tunda mutum ya ware kansa a cikin sallah to sai Allah ya sa a cikin rayuwar masu zaman to kowa kansa a rabe a warware to wannan yana daga cikin wato hikimomi da Allah da abubuwa da Allah madaukakin sarki ya sanya mana a cikin sallah na'am Abu Ma'mar Abdullah ibn Amr al-Minqari wa Abdul Warith shi kuma ibn Sa'id daga Abdul Aziz ibn Suhayb daga Anas cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ku daidaita sahu domin ni fa ina ganin ku ta bayan bayana wannan ala zahir ne cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam yana gani ta bayansa wanda tana daga cikin kususuya da mu'jiza ta sa sallallahu alaihi wa sallam to wannan ya nuna kulawarsa da daidaita sahu kuma shi yasa sauran hulafa da suka zo bayansa wanda su ba su da wannan mu'jizar ba su da wannan karama sai suke wakilta wanda zai tabbatar an daidaita sahu sai sayyidina Umar yana da wanda zai je ya zo ya ce masa to ya amiral mu'minin sahu ya daidaita to sai ya wuce ya kabbara haka ma sayyidina Uthman sai an yi haka to daidaita sahu din abinda ake nufi da al-istiwa al-i'tidal wato kamar yanda idan za a yi kibiya kasin kibiya ba a so ta lankwashe ko karan to kafin a sanya karfan na kibiyar sai tukunan mai yin kibiyar ya mai da shi ya daidaita shi ya miƙar da shi to wannan shine ake ce ma shine anan take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusawwi sufufana kama yusawwi sahibas sahmi sahmahu yana daidaita sahun mu kamar yanda mai yin kibiya yake miƙar da ita wato yana shafa kafadu ya tabbatar wani bai fito waje ba wani kuma bai yi baya ba shi ne daidaita sahu saboda itimamin sa da wannan kuma wannan yana daga cikin mizar wannan al'umma cewa an sanya sahunta kamar sahun mala'iku shi yasa Abdullahi ibn Umar shi idan zai yi limancin sallah in ya tsaya sai ya ce aqimu sufufakum ku tsayar da sahunku wa sawu kuma ku daidaita bayan ya faɗi wannan sannan sai ya ce iqtadu bi hadil mala'ika ku koyi da abinda Allah ya faɗa cewa mala'iku suna yi shine yuridullahu bikum hadiyal yace sai yace yuridullahu bikum hadiyal malaika Allah yana son ku koyi da malaiku sai ya karanta wa inna lanahnu safun in ya karanta ayar to sai yace wani yiwo gaba wani ja baya to sannan sai ya kabbara wanda ya nuna cewar ba lalle ne sai an fadi yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada an aka fadi yanda yake fada shine yafi tunda yana cewa sau a wani lo a wata riwayar kuma sau sufufakum wa tarasu aqimu sufufakum wa atajilu suddul khalal la tad'u furujatin lishaitan duk an ruwaito lafuzza daban-daban daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to wanda ya nuna wannan tanawu'in abinda dai ake ayi tazkiri ayi wa'azi ga mutane kan su daidaita sau saboda muhimmancin sa yayin da kafin a tada sallah to daga cikin fa'idar daidaita sahu din shine wanda yazo a cikin wannan hadisi hadisi na cewar wato Allah yana zai hada yana hada zakat wato cewa in ba a daidaita sahu ba Allah zai saba tsakanin zakata za a samu sabani da rashin daidaituwa tsakanin musulmi da rashin hadin kai to na biyu kuma shine in aka daidaita sahu za a zamanto tamkar mala'iku za a yi koyi da mala'iku za a yi koyi da mala'iku to wanda kuma mutum zai koyi da mala'iku kaga ya samu soyayya su su kuwa zaka nemi soyayya irin soyayyar mala'ika wanda koyo shi zai rinka tunawa yana maka tawassul yana cewa Allah ba wannan naka ne fa shine mai cewa Allah kai mun kuma gashi mun ce amin to shi yasa aka kwadaitar da mu da ambata mana cewa sauwun mu kamar na mala'iku ko babu wata al'umma da take da wannan sai al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama wa baraka ala abdihi wa rasuli nabiyyina Muhammad subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk bismillah alhamdulillah was salatu was salam ala sayidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd to ga tambayoyi da ƴan uwa suka rubuto inda yace Allah ya ƙara wa malin imani idan sallar wanda yayi a gida an ce tayi ina hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam la salata li jari almasjid illa fil masjid ababu cin karo dama muna maganar inganci ne shi wannan hadisin da yace la salata li jari almasjid babu sallah ga makwabcin masallaci sai a masallaci dole tawilin sa dole akai aka dauki fassarar sa da cewa la salata din nan ai kamila babu sallah mai cikakken lada ga makwabcin masallaci sai a masallaci domin za Allah sallallahu alaihi wasallam ya inganta sallar wanda yayi sallah a gida yace salatu ahdikum fil masjid tafdulu ala salatihi fi baitihi aw fi suqihi bi 25 daraja sallar ɗayan ku a cikin masallaci a cikin jami'i tafi sallar sa a gidansa ko kuma a kasuwar sa a kantin sa na kasuwa da daraja 25 wannan bai nuna tana da daraja ba sallar da yayi a gida din tana da daraja sai dai sallar masallaci tafi ta daraja sau 25 to dan haka ku dole a fassara wannan hadisin da cewa la salata li jari almasjid babu salla ga makwabcin masallaci sai a masallaci babu salla wato mai cikakken lada amma tunda an tabbatar da cewar sallar sa da yayi a gida ha amma aka dauka ha ai yana da riwayoyi daban yana da riwaya hadisin sayyidina ali al-sahih magana sayyidina ali ce sahihin magana sayyidina ali ce al-mawquf huwa sahih saboda haka wannan wannan bai ci karo da haka ba kuma kamar inda na ambata muku wannan yana daga cikin furu'in malikiya wanda suna magana ne akan inganci ba suna magana ne akan cewa haka ake so a rinka sallah ba amma idan ya kama mutum yayi sallah daga gida to a wajen su in dai zai iya yiwuwa ayi koyi da liman ta ɗayan waɗannan hanyoyi guda hudu da suka ambata to sallarsa ta inganta to sai kuma wannan yace malam me yasa Imam Malik baya karbar hadisi daga wajen wanda ba dan garin su ba jazakallahu bi khair eh saboda bai san su ba amma ɗan garin su ya san su saboda Malik yana daga cikin wanda suke tattace mutane Imam Malik yace na hadu da mutane sama da 40 a masallacin nan a garin nan na Madina kowanne ɗaya daga cikin su ina fatan idan ya daga hannu ya sallar roƙon ruwa Allah zai amsa addu'arsa a samu ruwan sama amma ban karba hadisin ɗaya daga cikin su ba ko ɗaya ban yi riwaya daga wajen sa ba aka ce me yasa Malik yace ba su san al'amarin ba ba san sha'anin hadisi ba ba san ilimin hadisi ba Malik yazo ya wuce ya ga wani malami ana tsaye da alluna sai rubutun hadisi ake yana riwayar hadisi Malik da yazo kawai sai ya wuce ya tafi aka ce Abu Abdullah ba za ka tsaya kai ba ka ji hadisin sa ba yace ba haka ake neman ilimi ba ba kuma haka ake bayar da shi ba saboda ka'ida ce wanda ya sanya masarta kuma abin da yake bukata na ilimin duk yana nan wajen malaman Madina sahih sahabbai sun yadu a bayan kasa waɗansu sun je musamman Iraq suna da yawa kuma sahabban waɗanda suka almajiran Abdullahi bin Mas'ud da almajiran Sayyidina Ali da almajiran Abu Musa al-Ash'ari wanda duk a Kufa suke to amma ya wadatu da hadisan da suke Madina duk hadisan da suke sauran wurare kuma shi kansa ya san da wannan shi yasa da aka ce littafin sa za a mai da shi ya zama to kowa da kowa ya bi shi sai ya ce a'a sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam sun yadu a bayan kasa ka kyale kowa da abin da ya je garin shi bai ce nasa shi ne na waɗansu kuma ba shi ba ne nasa shi ya sani wanda bai sani ba kuwa ba zai ɗora ma kansa ba wannan shi ne hankali saboda haka abubuwan da Malik ya yi ba abu ne wanda ya yi na son zuciya ba kuma sannan shi Malik fa shi ne ake cewa lokaci ya kusa da mutane za su dinka dukan cikin raƙuma suna dukan hantar raƙuma domin su yi tafiya a bayan ƙasa suna neman malamin da za su nemi ilimi a wajensa ba za su samu malami ba kamar malamin Madina to akai ittifaqi malamai suka ce Malik ake nufi da wannan hadisin dan shine malamin Madina da aka zo daga ake zuwa daga ko ina na duniya domin a nemi ilimi wajensa to haka wanda shi sai dai a zo masa kuma garin Madina dama nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya bar sahabbai Madina ta fi kowa yawan sahabbai saboda haka almajiran su sun fi kowa yawa a cikin tabi'ai yanzu kaga ilimin Madina a cikin aqran din kananan sahabbai kaga ya tattaru ne a wajen az-zuhri da Yahya ibn Sa'id al-Ansari da Bukair ibn Abdullah ibn al-Ashaj da kuma Abu Zinad Abdullah ibn Zakwan mutum har guda hudu amma mutanen Iraq wa hadisansu da suka je suna kewayowa wanda suka shahara wanda duk isnadin yake dawarani akan su a cikin sahihin zuhri biyu ne al-A'mash da al-Hakam ibn Utayba saboda haka Madina wato ba karamar gari bace shi yasa Imam Malik ya wadatar da su amma duk da haka ya ruwaito daga Abdul Karim ibn Abi al-Mafariq wanda aka ce ya kai riwaya daga wajen sa bayan kuma ba amintacce bane yace garrani bi husni salatihi kyan sallar sa ce ta rude ni wato ya iya akwai sallah kyakkyawa sai ce to wannan ya san addini sai ruwaya daga gare shi shi ku Ayyub ibn Abi Tamim as-Sakhtiyani dama karinin sa ne wajen neman ilimi tunda shi ma almajirin Nafi'u ne to kuma saboda yanda yake san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jin girman Annabi sallallahu alaihi wasallam yake bayyana tare da shi to shi yasa ya karba hadisi daga wajen sa wallahu ta'ala a'ala al'amal indana wannan kuma ai akan ijma'in akan abinda malamai suka hadu ne a Madina na'am baka zuwa motsa shi yasa baka san al'amal indana ba sannan yace assalamu alaikum Allah ya na'am Allah ya kara to addu'a ce dai Allah ya kara maka lafiya da imani amin summa amin malam tambaya ta ita ce inda muke ba masallaci kuma idan muna sallah mata da maza arna suna zuwa su wuce kuma na ji wani hadisi da aka ce idan mace mai haila ta tsallaka wa mutum sallah ba shi da sallah malam mu ya hukuncin sallar mu malam ka huta lafiya to ai kisa aka ce a sa sutura in za ku yi sallah sai ku sa sutura wani abu da zai kare ku Annabi sallallahu alaihi wasallam idan zai sallah ana kafa wani gajeren mashi a gabansa sannan duk abin da zai wuce ba zai cuce shi ba saboda haka ba a sallah haka babu sutura musamman idan a fili ne kuma abin da ake nufi da cewa ta mace tana ba wai sai mace mai haila ba umuman mace da kare da kuma jaki to abinda ake nufi da qat'u ssala rage ladan sallar ba wai kanta tana baka sallar ba a bisa wannan hadisin zai zo mana insha Allah ko da yake ma ya ma gabata gare mu a cikin abwabul qibla na'am to da ka babu komai sallar ku bata baci ba sai dai in ba ku sa sutura ba kun bar sunna kuma sallar ku zaka zamanto tawayayya to sannan wannan yace mallan ina da tambayoyi kamar haka mutum ne yake karanta idza waqa'atil waqi'a kafa tara a cikin sallar dare yana tawassuli da ita dan neman alkhairai na duniya da lahira shin hakan ya halasta babu laifi mutum ya maimaita aya ko ya maimaita sura a cikin sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaya da aya ɗaya yana ta maimaita ta in tu'azzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul ghafur fa innaka antal azizul hakim ga mun gana Aisha tana ta maimaita famanallahu alaina wa waqana azabas samum saboda ka babu laifi haka sura ma za ka iya maimaita ta din saboda amma dai kayyadewa da wani adadi wanda aka baka cewa wani lakani ne to wannan kuma shine zai saka a cikin wata nau'i ne na bid'a wannan amma kai ka maimaita da daidai gurgudu kana tawassuli da wannan shine sannan mutane da yawa suna dogaro suna cewa wai idza waqa'atil waqi'a ita take kawo arziki suna kafa hujja da hadisin ibnu mas'ud kuma hadisi ne da'ifun jiddan la taqumu bihi alhujja hujja ba za ta tsaya da wannan hadisin ba amma babu shi alqur'ani ana tawassuli da ko ina a cikin sa akwai ayoyi na arziki wanda Allah ya ambace su a cikin alqur'ani da yawa wanda in mutum arziki yake nema sai ka karanta su kamar kulillahumma malikal mulk da kuma abin nan kullama dakhala alaiha zakariya almihrab wajada indaha rizqa qala ya maryam anna laki hadha qalat huwa min indillah inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ga shi ta wannan ta cikin suratu tauba ta cikin suratu walau annahum radu ma atahum allah wa rasuluhu wa qalu hasbuna allah sayutina allah min fadlihi wa rasuluhu inna ila allah radibun قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قاشي إن فابتغوا عند الله الرزق وأبدوه واشكروا له فقاتنا دي آيوي تمتد التوصل إلى إلوانا أكان سؤال تندى تقبع واني أبو بواد أحكاو ما كماني إلا أكتعون لك أنيكو أني أبني وان بيكي bisa abinda Allah ya faɗa ka bi ma'anonin alqur'ani kai tawassuli da shi sai Allah madaukakin sarki ya amsa maka tunda shine mu ne ya shine yace mu ne mutsani zuwa gare shi wanda ya tashi ba niyyar azumin lafila sai kuma ya so ya ci gaba da azumi sakamakon ya kai har sallar la'asar bai karya ba shin zai iya ci gaba da azumin sa bayan la'asar ba zai iya ba lokaci ya koyi saukin da aka yi kafin zawal idan ka tashi baka ci komai ba idan dai lokaci idan dai da safe ne bai kai zawal ba to a wajen al-Imam Shafi'i da Imam Ahmad ibn Hanbal zaka iya ci gaba da azumi saboda hadisin Aisha a cikin Sahih Muslim riwayar Talha ibn Yahya wanda akan sa ake ta rigima akan ingancin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana wayewar gari sai ya tambaye su kuna da wani abu da za a ci idan akwai su kawo masa in babu kuwa sai ce inni idan sa'im to ni ina azumi kaga yayiniyar cin wani abu ya tambaye su kuna da wani abu da suka ce babu sai ce to ni ina azumi to kaga ya nuna cewar tunda bai ci komai ba daga lokacin ya dora azumi to shine suka kayyade da kan cewa mutum zai iya yi amma da shar'in bai kai zawal ba tunda a halin da yake fada kamar yadda riwayar ta zo kana yusbih yana wayewar gari wato ma'ana da safe kenan safiya kuma kafin zawal kenan sha biyu yadda ai zawal yanzu 12:36 ne zawal sai ka duba kalanda lokacin kiran sallah azhar kafin nan amma daga zarar zawal yayi yamma tayi zawal na yi yamma tayi to in yamma tayi shikenan ka riga ka gama ranar gara ma ka je ka ci abincin da kake cewa kai azumi amin to sai addu'o'i ƴan uwa da suke neman addu'o'i, akwai masu tafiya waɗanda suke neman addu'a, Allah ya tsare su, Allah ya kai su lafiya, ya dawo da su lafiya, a ba su da lafiya, muna roƙon Allah ya ba su lafiya. Akwai wasu ƴan uwa su biyu ba su da lafiya, ba san abin da yake damun su ba, Allah ya ba su lafiya. Akwai wanda yake wani ciniki, Allah ya tabbatar masa da alkhairinsa. Akwai wata baiwar Allah wanda take yi mana turaren wuta a wannan masallaci, mahaifiyarta Allah ya mata rasuwa. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mata, Allah ya sanya aljanna makomarta, Allah ya haska tabarinta kamar yadda take haska, take sanya ƙanshi a cikin wannan masallaci. Allah ita ma ya bata a cikin kabarinta iska mai laushi da ƙanshin aljanna. Allah ya sanya kabarinta ya zamanto dausayi daga dausayin aljanna. Ita kuma mahaifiyarta ta, Allah ya bata hakurin wannan rashi. Akwai wani ɗan uwa da Allah ya azurta shi da haihuwa, amma yaron ba lafiya, an rasa abin da yake damunsa. Likitoci har a Canada sun rasa abin da yake damunsa. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki, Allah ya ba shi lafiya, Allah ya raya shi cikin musulunci, Allah ya inganta masa lafiya. Akwai wannan ɗan uwa da ya ce suna godiya da addu'ar da ake musu a wannan majalisi a rana irin ta yau, dangane da satar yarinya da aka zo har gida aka tafi da ita. To Allah ya bayyana ta a sabon gari, a wani gida inda suka ɓoye ta, kuma an kama su har da 'yan mata uku maƙotansu. Da fatan mutane 'yan uwa za su kiyaye da yaransu. Allah ya kiyaye mu, Allah ya kiyaye mana zuriyarmu. Kuma da ma a kula da yara. Muna gani tatirai sun fi kula da wannan amana ta yara. Yaran nan amana ne a hannunmu. A ƙasashen kafirai, a ƙasashen turai da ƙasashen kafirai, idan yaro wanda yake ƙarami, wanda yake ɗan shekara 7 ko ƙasa, aka ganshi shishi kadai, akan hanya, to za su rubuta ma wannan uban gargadi. Idan ya sake yin wannan, za su kwace ɗin za su education, don ya nuna kan cewa ba zai iya riƙe wannan amanar ba. Daula, gwamnati za ta shiga ta kwace ɗin. Amma munan sai ka ga yaro ɗan ƙanƙani, ɗan shekara 2, ɗan shekara 3, an bashi yana gararan ba a kan titi. Saboda haka da Allah, jama'a, a kula, a rinƙa sa ido, saboda miyagu sun yawa a cikin wannan al'ummar tamu. Allah ya mana maganin su, Allah ya mana maganin waɗannan miyagu, Allah ya ije mana dukkan fitina da sharri. Allah ya kare mu da kariyarsa, Allah ya kare mu da kariyarsa, Allah ya saukar da aminci a wannan ƙasa tamu. Allah ka yi jagoranci kyakkyawa, Allah ka yi jagoranci ga shugabanninmu. Allah ka ba su, ka yassare musu sauke amanar da suke kansu, musamman amanar samar da zaman lafiya a wannan ƙasa tamu. Allah ka buɗa mana ƙofofin falalarka, Allah ka yalwata mana arzikinmu, Allah ka yaye mana talauci da damuwa. Allah ka shiri zuriyarmu, Allah ka shiri iyalanmu, Allah ka yi riƙo da hannunmu, Allah ka yi riƙo da hannunmu baki ɗaya. اللهم أصلحنا وأصلح أولادنا، اللهم أصلح أهالينا وأولادنا، اللهم اهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم عافنا في ديننا، اللهم عافنا في أهالينا، اللهم عافنا في أولادنا، اللهم عافنا في أموالنا. اللهم لا تشمد من الأعداء ولا الحاسدين. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قائدين، واحفظنا بالإسلام رافدين، ولا تشمد من الأعداء ولا الحاسدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.